ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد ينقوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومنا بيو غوث رمضان وترى النبي صلى الله عليه واله وسلم daga Makka zuwa Madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da nawa ne ga watan Arna na 24 ga watan Sutan watan uku a wannan watan uku shekara ta 2023 dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba yi a wannan masallaci mai albarka, masallacin juma'a na miyati, wanda asalin sunan masallaci shi ne Alhaji Abubakar Yaya Arabi Masjid, amma an fi saninsa da masallacin miyati saboda asalin sunan gurin Ada. A nan kan ainihin wato titin mai tama Yusuf Sule a nan anguwar Bolari a nan cikin fadar jihar Gombe. Kamar yadda muka saba duk lokacin da muka zo tafsiri ko kuma muka zo tarjama, a mukan yi ɗan bayanai da farko dangane da tsare-tsaren yadda wannan tarjama ko wannan tafsiri zai gudana. Kuma yanzu ma za mu yi wannan bayani, sannan mu gabatar da wata nasiha insha Allahu ta'ala gare mu baki ɗaya. Abu na farko, wannan tafsiri dai kamar yadda aka saba ana gabatar da shi daga karfe 4:30 zuwa karfe 5:30 na yamman din rana idan gari ya waye da izinin Allah. Sannan mukan yi kokari wajen tafsirin mu gudanar da tafsiri kamar haka. Na farko shine tafsirul Qur'ani bil Qur'ani, fassara Qur'ani da Qur'ani. In an jawo aya ni iyakacin yinmu gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu wajen gayyato wasu ayoyi domin su taimaka mana wajen bayyana ma'anar abin da Al-Ramma ya jawo a cikin surar da ake tafsiri, wanda wannan malamai tafsiri suka ce ita ce wato tafsiri da ya fi kowanne daraja da kima da martaba a gurin malamai, shine a fassara aya da aya. Sannan mukan yi kokari insha Allahu ta'ala wajen yin tafsirul Qur'ani bis sunnatil mutahhara as-sahiha al-maqbula inda al-ulama, fassara al-Qur'ani ta hanyar amfani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu tsarki kuma ingantattu, ba rubabbu ko kuma ba'ifan hadisai ba ko munkare ko mawdu'ai ba. Zamu yi kokari wajen mu ga cewa mun ainihin wato gayyato hadisan da suka inganta wajen fassara abin da zamu fassara. Wannan shine tsarin da muka saba tafiya a kai shekara da shekaru, kuma in Allah ya yarda a kansa zamu ci gaba da tafiya. Abu na uku shine fassara al-Qur'ani bi aqwali as-sahabati wat-tabi'ina, da maganganun sahabbai da tabi'ai. Mutai Abdullahi dan Abbas ya ce ma'anar wannan aya kaza, Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma'anar wannan aya kaza, Abdullahi dan Umar an rawaito daga gurinsa ya fassara kaza, da shauran sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka san su sanannu ne a bangaren alqur'ani sun san alqur'ani tare da fassarar sa da tafsirin sa zamu ci gaba da karbuwa daga gurin su domin ainihin wato fassara waɗannan ayoyi masu albarka sannan fassara alqur'ani har ilau da maganganun tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai su al-imamu al-hasan al-basri kaje an ce qala al-hasan ya galibi in kaje an ce qala al-hasan akai shiru to ana nufin al-imamu al-hasan al-basri wanda yayi rayuwa da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran manya-manyan malamai waɗanda suke tabi'ai sannan mu biyo baya da tabi'ut tabi'ina waɗanda suka biyo bayan tabi'ai su ma za mu yi ƙoƙari domin sun ci kasuwar ilimi su ma wanda maganganunsu suna da tasiri ƙwarai da gaske a wasu lokuta ma sukan iya fassara alƙur'ani ko su gano wata hikima ko fassarar da hatta sahabbai ba su iya gano ta ba akan samu haka daga gurin tabi'ai ko da tabi'ut tabi'ina da dai sauransu da haka fassarorinsu karɓaɓɓu ne a gurin malamai musamman wanda aka samu isnadin su ya inganta zuwa gare su domin akwai za ka ga wata fassarar isnadi bai ainihin wato inganta ba cewa malam wane ya fassara da kaza amma idan ka bibiya sai ka ga cewa ba bata inganta ba za mu ci gaba da karɓowa daga gurin su irin su Ikrimatu irin su malam Qatada irin su malam Bahaku da dai sauransu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karɓo fassarori daga gurin waɗannan manya-manyan malamai manya-manyan jigajigai cikin wannan harka ta alqur'ani da kuma ma'anarsa to sannan akwai tafsirin alqur'an bi aqwali ko kuma bi ra'ayi ko bi lughati al-arabiyya da farko tukunna wato fassara alqur'ani da tsantsar yaren larabci kawai kada ka dogara da wata magana in ba tsantsan larabcinka ba gaskiya za mu yi kokarin kaucewa wannan saboda malamai sun ce gaskiya indai mutum ya dogara da ainihin wato fassara alqur'ani da iya larabcin ayar ba tare da ya jiyaya magabata suka fassara ba to gaskiya za a same shi da mafi yawancin kusakurai a cikin fassarar shi ba za a ce ba zai fassara daidai ba musamman in har ya iya larabcin kuma ya san gidajensa da abubuwansa amma magana mafi inganci ko da ya iya larabcin sosai to da wahala in dai ya kauce wa fassarar sahabbai fassarar tabi'ai fassarar tabi'u tabi'in da wahala ba a same shi da kusakurai ba dan haka sai idan bukata ta kama wajen mu nemo ma'anar aya da larabci to sai mu yi kokari mu ji me malaman larabci suka fassara irin waɗannan ma'anonin ko irin waɗannan ayoyin ko irin waɗannan kalmomin to za mu yi kokari wajen wannan insha Allahu ta'ala akwai tafsirul qur'ani bil ra'ayi wanda shine kusan na ƙarshe ta fassara qur'ani da ra'ayi kawai yadda ka ji aya ta ma kawai ka fassara ta yadda kai kake bukata ko yadda kai kake so ko yadda kake so jama'a su fahimce ta ba tare da dogara da wata aya ko wani hadisi ko wani magana ta manyan malamai ba a iya ra'ayinka wannan shi ma malamai sun bashi daraja ta cewa wannan kuskure ne gaskiya ba a cika dacewa ba a fassara alqur'ani da ra'ayi ina fata an gane to don haka za mu yi kokari wajen kaucewa fassarawa da ra'ayinmu ko abinda muka ji ya kwanta mana a rai ba tare da ainihin wato bibiyar magabata akan ya suke fassarawa ba wannan za mu yi kokarin kauce masa to sa'an nan a cikin karatun ba mamaki mu zo wata gaba sai mu ga gabar da za mu yi mata adalci ba idan muka gama ta a iya yau ko a iya yanzu da muka zauna da iya yiwuwa wata gabar ko wasu ayoyin mu kwana uku ko hudu alarama yana maimaita mana in ba ku manta ba bara haka muka dinga yi wasu ayoyin sanda muka yi sati guda a je a dawo wani har yana cewa malam ba za a matsa gaba ba ne an gane ko to wani lokaci za ka samu akwai wato fa'idoji ne da malamai suke fitarwa kuma tsallake su ina gaba ba ci gaba ba ne a karamakalla yauwa saboda haka a tsaya din a fahimta ba wai gaggawar mu sauka ba in mun sauka ina muka jira ko ba haka ba ne yauwa ta iya yiwuwa ka sauka ka jira kan kaya ai kaga an samu matsala da baka sauka ba ma da yafi ma amma idan ka sauka ka jira kan katifa to kaga ai gaba ta kai mu ko to insha Allah ta'ala ba za mu dinga gaggawa na cewa sai mun soke sura ko sai mun gama ta ba. Gaskiya wannan ba dabi'ar mu bane, mukan so a wasu lokuta mu ta maimaita ayoyi muna ta fitar da abin da Allah ya sanar da mu gwargwadon iyawa, muna addu'a Allah ya datar da mu akan haka din ya kuma ƙara mana ilimi mai albarka na tsoron Allah. To abu na ƙarshe shine a wasu lokuta zaka ga wata gaba ta zo akwai wasu dogayen hadisai wanda wani hadisin sai ai kwana uku ma ba a gama shi ba. To gaskiya duk mun zo wannan za mu iya dauko waɗannan hadisan mai ta karanto su, mai ta fito da abubuwan da yake kunshi a ciki don fassara ma'anonin abin da muka karanta insha Allah ta'ala. Wannan mun yi haka ne ko muna wannan bayani in ba kuma ta ba duk shekara in muka zo tafsiri kafin mu shiga tafsirin mu kai tsaye mukan yi kokarin gabatar da ire-iren waɗannan bayanai din saboda ya zamanto mu zamanto ala basiratin wa ilmin, akan basira da ilimin abin da muke yi. Muna addu'a Allah ya datar da mu, Allah kuma ya mana muwafaka. Surar da muka kwana a kai wanda bara ina jin ran 21 muka ni kan dai na tsaye da tafsiri a sakamakon azurtan da Allah ya tafi ne goman karshe a kasa mai tsarki. To na tafi na bar muna farko-farkon suratul hadid, farko-farkon suratul hadid. To kuma na bar malam Dr. Talle akan ya ci gaba. To amma abinda nake gani fa'idar da kuka samu a gurin Dr. Talle Allah ya saka da alheri sai a rike ta. To sannan mu kuma za mu zo za mu sake bin wannan sura daga farkon ta ma za mu dauko ta insha Allah ta'ala, sai kuma yadda Allah ya yi da mu za mu dauko ta ne daga farko. To amma a yau abinda nake so mu danyi tattauna nasiha ne nake so na yi mana tare da ni da nake magana akan shigowar wannan wata mai alfarma. Kasancewar wata ne wanda dukkanin mu nan gaba daya mun yarda wata ne mai daraja mai girma mai mutunci mai albarka, amma abin mamaki da takaici a mutane suna ainihin wato rasa gwaɓi da alherin wannan wata, suna bari abin yana zagwanye musu yana salwance musu ya zamanto azumin ya zo har ya wuce. Wallahi wani bai mori azumin ba, ba ma maganar ibadoji da ayyukan alheri da ake bukata ana yi ba, wani hatta zallar azumin baya iya tsayawa ya inganta ya kyautata shi. To sai kaga alheri da yawa ya kubuce mana, kuma wannan azumi da Allah ya halarto da kai bana kana cikin masu yin sa kuma da lafiya, wallahi tallahi ba karaman ni'ima bace. Domin ni ina da yaqini wala Allah akwai abokinka da bara kuna zuwa tafsirin nan tare da shi, bana kuma Allah ya dauki rayuwar shi. Akwai da yawa haka ko babu? Akwai su da yawa wanda da kuna zuwa tafsirin nan tare da shi, bara da shi kuka zo, bana kuma kafin dawowar wannan azumi shi kuma ya koma ga Allah, kai kuma Allah ya ma gamdakatar din isowa azumin. To sai ka gane da kai da shi ba wanda ya biya Allah ya yi masa ni'imar da ya masa, kuma shi da ya riga ka bai yi gaggawa ba, kai da ka saura ba ka yi zinkiri ba, kowa lokacinsa yake jira. Amma dai babban abin da ake bukata shi ne lokacin da Allah ya baka to kar ka yi wasa ya kubuce ya zagwanye ya tafi ba tare da ka yi amfani da shi ba. To wannan shine riba. Amma idan ka kuskura damar lokacin yanayin da Allah ya azurta ka da shi kai wata ya zo ya kubuce ba tare da ka amfana da shi ba, to wannan shine babbar matsala da dan adam zai fuskanta a rayuwar shi. Duk asara mai sauki ce, kai asarar dukiya, kai asarar wani gaba ta jikinka, kai asarar wani abu na kadara, duk abin da za ka yi asarar sa a irin wannan dangin wallahi asara ce mai sauki sama da ake kayi asarar lokacinka ko kayi asarar imaninka, duk sauran da sauki. Amma wannan asarar ta lokaci da yanayi wallahi ba karamin aiki ba ne. Yasa an samu daga cikin magabata akwai waɗanda tsakanin lauma da lauma sai sun yi tasbihi ga Allah, saboda ba sa so lokacin su ya tafi a banza. An samu cikin magabata akwai wanda kwanciya baccin sa ma yana daukar mataki wajen ya zai yi ya ƙara ilimi, ko malamin da aka ce kusan mujalladi nawa ya rubuta, irin ka san in ka zo bacci kafin ka dau bacci ya dauke ka wata ran ka kan yi tunani haka sai ta nazari akan wasu abubuwa bayan ka yi addu'a. Wallahi a cikin wannan nazarin sai ya tuno wata aya ko wani hadisi ko wata fa'ida, to yana da littafi takaddu a gefansa da biro yana tunowa, sai marmaza ya dauko sai ya bude shafi sai ya rubuta sai ya mere aji a haka san da ya rubuta mujalladai volumes, ba wai volume ba, volumes, saboda ba sa wasa da lokacin su, ba sa wasa da abin da Allah ya ajiye su akai, sun san muhimmancin lokaci. To don haka wannan damar da Allah ya shigo da kai cikinta, akwai wanda wallahi wallahi da zai same ta da kakarsa ta yanke fata, yana ganin a iya wannan kwanakin zai iya samu ya tilla ya tade, ma'ana ya samu ya yi abin da zai samu rahamar Allah gobe kiyama. Ba ma kai yanzu Allah ya baka ita, yanzu daga jiya azumin farko zuwa yau azumi na biyu, karshenta ko aya ɗaya ba karanta na Alkur'ani ba, kuma in kai wasa a haka wannan kwanaki za su tafi ba kai komai ba. Wala Allah a samu wanda jiya bai bi tarawihi ba, shi bai yi a gida ba, shi kuma bai yi a masallaci ba, kuma wani wallahi a haka wannan sallar za ta wuce bai yi ta ba kuma bai yi a gidansa ba. Akwai wanda yanzu tunda aka fara azumin nan jiya zuwa yau ko tsagin dabino bai ba wani sadaka ba, kuma ya zauna kawai shi wai shi talaka ne, wai shi ba shi da shi. Bayan annabi yana cewa ittaqullaha walau bi hiqqi tamratin, ittaqun nara, na'am jazakumullahu khaira, ittaqun nara walau bi hiqqi tamratin, wa ainihin wato nemi tsari daga wutar jahannama koda da tsagin menene, dabino, baka da kudin tsagin dabino, tsagin dabino baka da kudin, na fata an fahimta. To ma wai yana jira wai shi dai sai dai a bashi, ba zai iya yunkuri dan abin da yake da shi ya bayar ba. To wannan ba daidai bane, duk yana daga cikin amfani da lokaci na Ramadan din, kar ka sake wannan kwanaki su wuce maka ba abin da kai, kai kokari ka saka wa kanka magabata, jama'a magabata hizbi suke sa wa kansu, hizbi mutum ya ce to ba wai magana a cikin Ramadan ba, a'a a duk kwanakin su na duniya za su saka wa kansu abin da za su karanta na Alkur'ani ko za su yi sallah da shi na Alkur'ani, kuma wallahi tallahi ko bacci suka yi, bacci ya kwahe su ba su yi ba, in suka farka sai sun yi, ko kuma a ce ya hige musu har wani hizbin ya zo, to sai sun hada guda biyun nan da na jiya da na yau, wallahi sun hada sun karanta ba su yadda ba ya wuce. Daga ba ta haka suke yi, har ka ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wanda duk ya manta hizbin sa bai yi a dare kaza ba, to yana da damar ramawa ko yin sa a dare kaza ko a lokaci kaza, saboda a nuna maka time utilization, yadda ake amfani da lokaci wajen bunƙasa imani da bunƙasa tattalin arzikin takawa. Wannan dalilin yasa hatta wannan azumin inda zaka tambayi meye dalilin yin sa, Allah ya bamu amsa. Alarama Allah ya ce wannan azumi dan mu ji tsoron Allah ne, Allah ya ce mi نعم الله مدوكين سركي يتي يا ايها الذين امنوا يا كو وادن كوكا بادا غسكيا ده الله كوكا بادا غسكيا ده منزان الله صلى الله عليه وسلم كوكا ايماني تكاكين ايماني ده الله ده يردا ده حكمته حكمتان الله ده كما يردا ده ساقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الصيام الله يتينا وجبت عزمي كو ان وجبت عزمي اكن wajabtawa bi ma'ana dole ga dace mai in take ta sha matsa ma'ana dole ne kai azumi matukar dai lafiyar ka kalo kuma ba wata larura da shari'a ta yadda ka bar wannan azumin saboda shi dole ne kutiba alaikumus siyam Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan wanda suka zo kafin ku ma'ana ba mu muka fara azumi ba jama'a wannan azumin ibada ce wanda magabatan mu sun yi ta annabawa sun yi azumi jama'a idan ma ka ji kalan nasu to sai ka ji kai idan ma irin wannan aka zo anya za a gare da kai lafiya kuwa saboda suna su ba irin namu bane wai ko ina fata an fahimta to saboda haka kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka zo kafin ku kamar ka tambayi Allah Allah me yasa kace mai azumi sai Allah ya ce la'allakum tattaquna abin da yasa nace ku yi azumi in kuna azumi za ku samu ƙarin tsoron Allah za ku zama masu takawa za ku zama masu tsoron Allah da bin rayuwa a hankali za ku bautawa Allah in azumin ka ya karku wallahi tallahi hatta rayuwarka sai ta canja hatta rayuwarka sai ta canja hatta yanayinka sai ya canja kai wallahi lafiyar jikinka ma sai ta canja matukar azumin ka ya samu shiga a gurin Allah ba ba wani abu na rayuwarka wanda ba zai canja ba domin takawa babu abin da ya kai ta alheri gaba daya a rayuwa to Allah ya ce dan ayi takawa yace ayi azumi sai Allah madaukakin sarki yace ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu 29 ko 30 kwanaki ne kididdigaggu 29 ko 30 Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda bahi da lafiya cikin ku ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ku to ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya ma'ana ya sha malamin suka ce ana kaddara fa afṭara faman kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭara fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya zamanto maran lafiya wayna halin tafiya wannan dalili na rashin lafiya ko dalili na tafiya yasa ya sha azumi to shikenan sai ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya sai Allah ya ce wa alal ladina yutiquna fidyatu ta'amin miskin wannan hukunci ne wanda malamai suka ce an shafe wanda za su iya kuma su tsiyar da miskine ko ba su da damar yi amma za su iya su tsiyar da miskine malamai suka ce ana nufin tsoho ko tsohuwa to amma su ma wannan hukuncin malamai suka ce ya fada a kansu an gane maganar da kyau ku me ya goge wannan hukuncin shine wa anta sumu khairan lakum in kuntum ta'lamuna ku yi azumi ya fi alheri akan ku tsiyar an gane maganar da kyau ku saboda haka da tsoho da tsohuwa sai in ba za su iya bane aka ba su damar menene tsiyarwa amma in za su iya to su yi shi ne abin da yake an gane maganar da kyau ko to kaga akwai maganganu guda biyu cikin ayan nan masu muhimmanci na farko an ce dan ayi takawa aka ce ayi azumi shi yasa da Allah ya tahi da ya dunkule jama'a gaba daya ya tattara su guri daya ya daure su sai ware iya masu takawa yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum وجعلناكم شعوبا Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku dandazo da taro da matutu da ayar mutane gaba daya duk gaba daya kowa da kowa da wanda suka mutu da wanda suke rayi da naga da na yanzu kaf in dai kai dan adam ne to da kai Allah yake magana ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqanakum min dhakarin wa untha Allah ya ce ni na halitte ku dangin maza da dangin me mata waja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki bangare bangare jama'a jama'a gungu gungu wa qaba'ila kuma muka sanya ku kabila kabila ba dan komai ba Allah ya ce li ta'arabu dan ku dinga fahimtar junan ku yanzu da Allah ya mu dukkan mamunmu kamar yan China sai kaga baban wani ka je ka abun nan din sa ahe ba babanka bane ko ba haka bane ahe ba babanka ba duk an yi kamato an gane magana da kyau ko to amma Allah sai yayi mu daban daban kana ganin wanda ba naka bane zaka sai wannan ba nawa bane kana ganin wanda ba danginka bane zaka sai wannan ba dangina bane kana ganin wanda ba yaranka bane zaka sai wannan ba yare na bane to ba an yi mana haka dan ko mu dinga kabilanci ba kabilanci haramun nabi ya ce mutumin da duk yake da kabilanci a zuciyarsa ko da da kwaye zarra ne ba zai shiga aljanna ba ka ce kai yaran mu ya fi na wani ka bi kabilan mu ta fi ta kaza a manzo Allah ce wa la fadla ala al arabi ala ajami wala ala al ajami ala arabi wala ala al abyad ala al aswad ولا على الاسود على الابيض كلكم من ادم وادم خلق من تراب انزا الله يتي با بامبانتي تسكانن بالاربن متون da kuma wanda ba balarabe ba haka kuma wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba haka kuma fari bai fi baki ba baki ma bai fi fari ba dogo bai fi gajere ba gajere bai dogo ba ko mai fadi bai fi tsigi tsila ba tsigi tsila bai fi mai fadi da kauri ba gajere bai fi wada ba wada bai fi gajere ba dara wada bai fi wada ba wada bai fi dara wada ba na da an fahimta kullukum min adam dukkan ku daga annabi adamu kuke wa adamu khuluqa min turab an gane magana da kyau ku yasa wani yake sawa annasu fi jihati tamthili akfa'u abuhum adamu wal ummu hawwa'u fa in yakul lahum min sulbihim nasabun yatafakaruna bihi fatin wal ma'u yace al annasu duk mutane gaba ɗaya da kake gani shi zai hatan tamfili in za a buga misali ne akfa'u gaba ɗayan su ɗaya ne ba wanda ya bi wani sai ce abuhum adam baban su kaf shine annabi adam wal ummu hawwa'u uwar kowa ita ce hawwa'u kaga daga kaga mai suna hawwa'u uwar ka sai ka je ka gaishe ta an gane magana da kyau ku yi to sunan asalin mahaifiyarka ta farko kenan haka duk wanda ya ga adam ya je ya gaishe sai baba ina wuni eh saboda sunan asalin babanka ne na farko Allah rahmai ta yi biyayya ne ta yi dole sai yi biyayya eh an gane magana da kyau ko abuhum adamu wal ummu hawwa yace wa in yakullahum fi sulbihim nasabun fi aslihim nasabun yace in ma a ce suna da wani abu na nasaba a cikin tsakan su ya tafakaru na bihi wanda har za su yi mutane alfahari da hi fatin wal ma'u to ruwa ne da turbaya ba da hi aka haifu aka halittu baban mu ba to in ma za a yi alfaharin da wannan ne ka ce ni dan kasa ne ni dan turbaya ne to kaga ana alfahari da turbaya ma'ana yana so ya nuna mana cewa bai kamata mu dinga alfahari da jiji da kai da isa bayan muna sanar da asalin mu cewa mu turbaya ne da ruwan mani ba an gane magana da kyau ku inde mun san mu ruwan dugon mani ne da turbaya da kasa wanda asalin mu kazanta ce kuma muka zo Allah ya tsarkake mu to kaga ba wanda zaka daga wa kai ka nuna wa kai wata tsiya ce shine yake cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sayta lita'arafu dan ku funinga fahimtar zuranku sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda kawai zai yi tin kawon yafi wani shine wanda yafi kowa tsoron waye tsoron Allah to shi mafi tsoron Allah kan an riga an same shi a duniya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda motsi ka dan annabi daga an taba sai ala inni atqakum billahi ku sani kaf na fi ku tsoron Allah dan haka wannan matsayin na farko an riga an samu wanda ya hau kansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka kai ma sai ka biyo baya ka biyo baya ka biyo baya a dinga kwatantawa sai a zamanto an shiga layin sahabbai da layin tabi'ai da layin tabi'ut tabi'ina wajen jin tsoron Allah da abun nan to fa'idar da ta sa na kawo wannan magana da wannan ayar shine shi asalin wannan azumi dan mu ji tsoron Allah aka ce mu yi shi hikimar yin sa shine ka ji tsoron Allah ka samu ƙarin tsoron Allah ka samu ƙarin jara alakarka da Ubangiji ya zamanto abinda da kake yanzu baka yin sa abinda da baka yin sa na alheri yanzu ka dawo kana yin sa wannan shine tsoron Allah mutum ya taka tsantsan da Ubangiji kada yayi wasa da lamarin Ubangiji kada yayi wasa da lamarin ibada kada yayi wasa da duk abinda Allah ya dora mishi to haka kuma duk abinda Allah ya tsawatar to ya zamanto ya kubuta daga aikata shi ya watsar da shi yayi wanta kali da shi to in wannan ta faru to gaskiyar magana azumin da kake yi wallahi ya maka amfani abin da yasa nake wannan magana wallahi kaina nake wa nasiha da kuma ku baki daya amma farko dai ni ta fara amfana ta kafin ta amfani kowa shine zaka ga muna ayyukan ibada muna ayyukan alheri amma halaye mu ba sa canjawa masu ibadar azumin nan dai sune kuma su ketarawa gidajen mutane suna yi musu sata ana samu ko ba a samu kaga wannan azumin sa bai zama karbatsai ba domin bai masa amfani wajen hana shi saban Allah ba mai azumin nan dai shine zaka samu kuma yana neman yarwa ne yana wutewa da ita wasu gurare yana abin da ya ga dama da ita shi kuma azumi yake musulmi ne yana azumi wannan yana nuna ibadarsa ta azumi amfaninta in ma akwai to gaskiyar magana ta yi karanci kwarai da gaske ta kamata ta hana shi waɗannan abubuwa zaka yadda da ni idan ka ga akwai musulmin da sako wannan idan aka ambata sai hankalinsa ya tashi ba wai magana ya je ya aikata ba ana ambatawa zai rasa ina zai sa kanshi zaka yadda da ni idan ka ga wanda idan ya ga an kashe wani ba fa shi yake san ba amma sai ya kasa motsawa daga inda yake amma wana kuma shi ma musulmi ne irinsa wala Allah ma sunansa daya sunan wancan Ahmadu shi ma sunansa Ahmadu amma shi wancan Ahmadun ya faskara wa wani adda kuma yayi murfisi ya daka tsalle yayi ihu shi kuma da aka fara addar a kusa da shi ya hau bari yana makyarkita yana neman ina zai zauna ya huta jama'a haka ne ko ba haka ba kaga daga nan zaka gane akwai bambancin matsayi na imani da takawa da tsoron Allah tsakanin wancan Ahmadun da wannan jama'a ana samu ko ba a samu to yadda wancan Ahmadun yake mai jin tsoron Allah wanda ko sako ko aikin aisha ya ga an aikata hankalinsa tashi yake to haka fa ake son wancan wanda zai tsara wana kuma ya tsalle ya yi ihu haka ake so ya zama kamar wancan Ahmadun to ya aka yi me ya faru to wannan shine dalilin ibadojin nan da muke sallan nan da kuke gani Allah da kansa ya nassanta mana cewa tana hana Na'am. Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ya kai annabi Muhammadu sallallahu alayka wa alihi wa sallam karanta musu abinda muka sauke maka muka yi maka wahayi da shi na alqur'ani bayan ka karanta musu kuma wa aqimis salata ka kuma tsaye da sallah utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah ka karanta musu ka musu tafsiri kai musu bayani na abinda muka sauke maka muka yi maka wahayin sa na alqur'ani sannan kuma ka tsaye da sallah sai Allah ya ce inna salata domin lallai inna dinnan harfu nasbun ne wa tawkid harfi ne na nasaba da karfafa magana as-salata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahira ala akhiri an gane ko inna as-salata lallai tabbas dahir ba ko kwanto maganar Allah ce jama'a lallai ita sallah tanha anil fahasha in mutun yana yin ta tana hana shi al-fasha me al-fasha malamai suka ce daga an kira al-fasha abinda ake iya fassara shi da gaggawa kafin aje kan kowanne irin sabo ita ce zina an gane magana da kyau ko alaran ma akwai ai wala taqrabu az-zina Allah yace karku kusanci zina sai ce innahu kana fahishatan zina al-fasha ce saboda haka malamai suka ce daga an kira al-fasha farkon abin da ake fassara ta da shi shine zina sannan sai sauran abubuwa su biyo makamantanta madugo luwadi sauran dukkanin dangin sako al-fasha ne amma zina ita ce farkon fassara an gane magana da kyau ku saboda haka Allah madaukakin sarki sai inna salata tanha anil fahsha lalle sallah tana hana al-fahsha tana hana zina to yanzu kai ya akai kana azumi kana sallah kuma kana zina kun ga zina ta zina tan da ake wallahi tallahi sun mutu tunanin mutane fa zina ta zina ta ake babu kama kafar yaro na rantse muku da Allah yarinya karama wallahi aka zo maka da ita aka ce maka tana zina sai ka rasa inda zaka sa kanka yara kanana mana matasa ɗin shekara 18 19 20 22 da 3 da 5 zaka sha mamakin irin yadda za a zo ana gaya maka cewa suna ta zina ta zina kwanakin baya commander na civil defense Allah ya saka mishi da alkhairi ya gayyace ni naji ya gayyace su malam Dokoro ya gayyace su malam Isa Taliyawa ya gayyace su malam Isa Alawi da sauran manya-manyan malamai sun je har office an kamo wasu yara ne sai yace da Allah na zo ne musu nasiha yasa wani a gurin ya buga mun waya yace da Allah ne ya hakuri na bar duk abin da nake na tafi wallahi da naje aka fito mun da wasu yara kanana an kamo su a gidajen alfashan nan da ake ginawa kananan gidaje na iskanci wallahi wallahi ban iya tashi a gurin ba har sai da na zubar da hawaye saboda takaici da bakin ciki da tashin hankali yarinya ce aka nuna min shekarar ta 16 jama'a shekarar ta 16 amma wallahi babu wani nau'in abin sha da ba ta sha da bakinta take sai mun har giya tana sha da bakinta shekarar ta 16 wallahi kace mun waɗanda suke kwanta da ita a wuni akalla sun kai mutum 8 zuwa mutum 9 daga safiya zuwa dare kuma wani abun mamaki da ya daga mun hankali wata yarinya ce ta saka ta a cikin harkar kun san wani abu duk wanda ya zo ya zina da ita ita wannan yarinya ita take karbar kudin ita ba ita ake bawa kudin ba sai dai karshen yini ta dauki 500 700 da aka kawo mun wacce ita take karbar kudin na tambaye ta nace kina karbar kamar nawa a kowace faduwa da akai da ita tace wata tana wani yana kasana karbar 700 wani 900 wani 3000 wani 5000 amma wallahi a karshen yini naira 700 za ta dauka ta bata sai dai ta saya mata kayan maye ta saya mata kwalbar giya wannan fa anan nan garin nan ba wai wani guri ba commander civil defense a gaban sa muka yi wannan abu ƴaƴan musulmi ne wanda suke abin da su ƴaƴan musulmi ne ga sunan duk an jera su ga sunan muna kallon su. To abinda mu muke tambaya shin wannan azumi da muke da waɗannan ibadoji da muke yi da Allah ya nuna mana cewa yin su yana ƙara tsoron Allah, yin su yana hana alfasha, yin su yana hana zina, yin su yana hana ka daki wani, yin su yana hana ka ci mutuncin wani, yin su yana hana ka ci zarafin wani, yin su yana me yake faruwa? Kaga mutum musulmi yana waɗannan ibadojin amma rayuwarsa kwata kwata ba ta canjawa, me yake faruwa? Yana da kyau da ni da kai mu bincike waɗannan abubuwa. Saboda haka azumin nan jama'a wallahi ka dinga yinsa kuma kana auna rayuwarka, wannan shi zai sa ka gane lalle azuminka yana ma amfani ko baya maka. Amma in ka ci gaba da tafiya haka ai kana cewa ya Allahu Ghafurur Rahim ne, to kuma ka sani shadidul iqabi ne har ilau. Lalle Ghafurur Rahim ne, mai gafara ne, mai yawan gafara, mai yawan rahama, amma kuma mai tsananin uquba ne kuma har ilau. Saboda haka mafita a gurina da kai shine mu ji tsoron Allah, mu dinga ga baya daga ayyukan aisha da ayyukan da ba su dace ba, domin wannan shi yake nuna lalle ayyukanmu na ibada yana mana amfani a cikin zukatanmu da kwakwalanmu da rayukanmu da komai namu. Amma rashin yin haka, to gaskiyar magana akwai alamar tambaya dangane da rayuwarmu gaba daya. Azumin nan saboda a nuna mana gata Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk mutumin da yayi wannan azumi yana mai cike da imani. Ka ji fa, cikakken imani, ka cika da imani da neman lada a gurin Allah. Manzo Allah yace an gafarta maka zunubanka da duk suka gabata. Wai ana so kai training na takawa da tsoron Allah a yafe ma abin da ya faru baya, ka gyara gaba. Amma wallahi wani yanzu dazu naga wani ya dora magana ne kamar ta shega haka da irin tsiyata ɗin Facebook, amma ko magana akwai darasi a ciki, domin kai ya kamata ka kaifa mai fulmi ne mai hankali. Ko mutum ya dora abu dan ya bada dariya, kai kuma ka dauki darasi a ciki. Wani ne ya dora yake cewa wai liman ne ya juyo yace kalle ku da Allah, ko kunya ba kwaji? Da ba wanda nake gani a sallar asuba sai yanzu ɗaya ga watan Ramadan duk kun bukun tuka mun masallaci. Shi ya dora ne yayi dariya, masu komen suna ta komen suna kyalkyale dariya, suna sa alamun wannan gwaigwai mai dariyan nan. Akwai wani gwaigwai da zaka ga an sa wai yana tuntsuna dariya, ko me sunan sa? Irin muji ko to. An sa wannan gwaigwai din, ni kuma wallahi abin ba dariya ya ban ba, darasi ya bani. Eh wato abin daban ne ko? Age ne? To ai so muke din mu zama iri daya. Eh amma abu wani yace wai abin daban ne, wai mu da masu daban, a duk ɗaya ne. Baka ji yanzu muka ce inna akramakum indallahi atqakum ba? Ina fata an fahimta. To abin ne sai ya bani darasi. To a kuma gaskiya abin da ya faɗa haka ne. Mutane sun watse sun bar gurin Allah, sai yanzu da azumi ya dawo suka dawo. Shi kuma Allah ya ce na karɓe ku. Eh sun yi dikanfi yanzu kuma sun dawo sun yi rijista. Allah ya ce na karɓe ku, domin ba Bahaushe ya ce wai hannunka ba zai riƙe ka yanke ka yar ba. Shi ne asalin fasarar nan. Allah ba zai watsar da al'ummar shi ba. Wallahi duk yanda kowa kan gare kana dawowa ka ce sai na karɓe ka. In babanka ne kai mar haka sau uku, a na huɗu zai ce bar gidan nan. Ko ba haka bane jama'a? Amma Allah ka gudu ka dawo ya ce na karɓa, ka sake guduwa ka dawo ya ce na karɓa, ka sake guduwa. Saboda shi ne ya halitte ka, ba wanda zai maka wannan in ba shi ba. To saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah, mu yi amfani da wannan damar da Allah ya bamu wajen gyara ayyukanmu na sabo da kuma yin ayyukan alheri da ribatar waɗannan kwanaki masu daraja ta hanyar yawan karatun Alƙur'ani, ta hanyar yawan tasbihi, yawan hailala, ta hanyar yawan kyauta, yawan sadaka, ta hanyar yawan sallah da yawan zikirori, ta hanyar kyautatawa iyaye, kyautatawa magabata, kyautatawa iyalai, yalwata musu gwargwadon abin da Allah ya hore. Sannan ka yi amfani da damar nan musamman ga waɗanda Allah ya ba su dukiya, ku fito da abinci ku raba wa mutane. A wannan gabar nake so in sa wasu mutane a addu'a, saboda wallahi suna iyakacin kokarin su wajen taimakawa mutane. Na farko shine Alhaji Sa'adu Ali mai silifa. Ana ce maka ɗaya ga watan Ramadana zai ɗauko zakashi ya kawo a taimakawa bayan Allah. Don haka wannan karan ma ya turo mana kuɗi naira 250,000. An gane maganar da kyau ku? Allah ya saka mishi da alheri. Sannan akwai Sanata Sa'idu Ahmad Alƙali, kwana huɗu ko biyar ga Ramadan, kafin Ramadan ɗin nan, wallahi ya bada shinkafa irin 10 kg guda 100 aka raba bayan Allah, guda 100, kuma ba iya mu ba, ya kai masallatai da yawa guda 100. To kaga shi ma yayi kokari. Sannan yanzu haka ina ga waɗannan sun iso ne? Ba su iso ba ko? Yanzu haka an buga mun waya, ya ba mu sola guda 8 wanda za a kafa a masallacin nan don ba mu haske dangane da ai abin nan sallar tahajjud da sallar tarawihi da sauran abubuwa da muke na program, wanda zai kara haskaka mana gefen masallacin nan. Sola guda 8 wallahi ya turo mana, wanda ma ya kawo abin ya ce duk gaba ɗaya inda ya raba sololin mu kaɗai ne muka samu 8, wasu gurin 3, wasu gurin 2 ma, wasu gurin 5, amma mu ya ce a kawo wa al-mulaqab bil albani guda 8. Amin summa amin. To Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya biya shi da jannatul firdaus. To irin waɗannan abubuwa ake so masu kuɗi da masu dukiya da 'yan siyasa ku ji tsoron Allah, ku fito ku taimaka wa mutane. Mutane suna cikin wani yanayi, suna cikin wani hali dangane da wannan rayuwa. Ga cash policy ya zo ya zama mana bala'i. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yanzu ya yi sauƙi? To ga wani manaja a can ya ce ya yi sauƙi. Ka gani? Ta ba wani sauƙi, sai dai su manajoji wala Allah, su Allah ya sauƙaƙa musu ko? Na? Yauwa. To wai Baba Ibrahim ya ce a masaran su ba 5,000 yanzu ka bamu. Ko 50,000 ma kai. To saboda haka a ɗan fito a taimaka wa mutane jama'a. Shekaran jiya ina ganin Omefele ne ko Emefele ne? Me sunansa wannan? Na san. Eh? Emefele ko? To Emefele. Godwin Emefele. Jiya na gan shi yana ba wa mutane hakuri wai dangane da matsala na transaction. Bankuna sai a tura kuɗi sai kwana 5 kafin ya iso. Wai maganar yanzu tukunna cash ba dai babu shi. Ko ba haka ba? To ba kuma cash din ba yanzu transfer man aka yi sai kai sati guda kana jira wata ran. Ararama. Kaga akwai matsala wallahi. Nace to ba ku shirya wa wannan abun ba, dama kuka kaka ba wa mutane. Wato ina so ku lura da wani abu. Kasashen da suka ci gaba, wannan abun fa ina so ku sani ba wai wani sabon abu bane a duniya. Abu ne wanda yake sananne a duniya, wanda yake dan zuwa ko dan da Saudiyyan nan da Allah yake dan azurta mu muke zuwa, ko da irin tankace zuwa za ka sha mamaki. Akwai wani gidan abinci ana ce masa albayk, gidan abinci ne wanda ake bada abinci na alfarma irin na manyan mutane, amma gwamnati ta sauƙaƙa shi. Kai ma talaka kana iya zuwa ka saya, riyal 15 ne, riyal 10, riyal 20, 25 za ka iya zuwa ka saya. Wallahi computer suke da su, in dai kana da system din kana zuwa ba wai maganan ka so ka ATM a jikin POS ba, a'a kawai kan ATM ɗinka za ka haska a computer, tana haskawa ta kwashe abin da take binka. Billahi allazi la ilaha illa huwa mala haram. Kana haskawa an haska ka wallahi mala, kana mika fuskar ATM ɗin ta yi ɗil kawai ka sa aljihunka an gama. Shi kenan an gama. To amma mu nan ku da kuli jama'a, ku da ku har yanzu abubuwan mu ba su waye ba, aka ce sai an kaka ba mana cash policy, ba dole a sha wahala ba. Ka gani cashless. To saboda haka ga Allah a fito da kuɗaɗe, a fito da kayan abinci, a fito da suga, a fito da wake da masara da shinkafa da kuɗi. Yawwa, jazakumullahu khairan. A raba wa bayin Allah jama'a. Allah zai taimaka wanda ya haka wallahi. surar da zamu shiga akwai maganganu ire-iren waɗannan kuma in mun zo zamu fadada su insha Allahu ta'ala domin samun fawaid na waɗannan abubuwa muna addu'a Allah ya sa mu wannan azumi lafiya Allah ya sa mu kuma gama shi lafiya Allah ya albarka a cikin ilimin mu ya albarka a rayuwar mu ya albarka a iyayen mu ya albarka wa matan mu ya albarka wa ƴaƴan mu ya albarka wa sana'o'in mu ya albarka wa kasuwannin mu ya albarka wa matan mu da ƴaƴan mu da duk abin da muka mallaka Allah ka sa masa albarka Allah karka haramta mana ladan wannan azumi ya Allah karka haramta mana ya Allah ladan ibada da kuma yin ibada a cikin wannan azumi ya Allah Allah ka sa mu ibadar kuma ta zama karɓaɓɓiya a gurin ka ya Allah Allah ya saka duk wanda suke taimaka mana a wannan tafiya da kuma wannan hijima Allah ya biya su da aljanna Allah ramma muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ya rufa masa asiri duniya da lahira abinda duk yake nema a gurin Allah Allah ya bashi wanda yake neman tsari Allah ya tsare shi ya Allah muna roƙonka ƴan kwamitin mu duka da suke taimaka mana wajen gudanar da wannan harkoki Allah ya saka musu da alheri gaba ɗayan su Allah ya biya su da aljannar firdaus ma'aikatan mu na social media da suke ta fama dare da rana safiya da maraice in Ramadan ya zo ba su da tsugun gaggawa suke a gama karatu su dora su tura san Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus wannan karatu ana nuna shi a gidan talabijin na Albani TV daga karfe 8 zuwa 9 na dare bayan an gama tarawihi insha Allah zaka je ka samu ana wannan tafsiri din sannan ana kuma jin sa a gidan rediyon Amana daga karfe 12 zuwa karfe 1 a na rana to sannan akwai wani gidan talabijin ma amma shi sai zuwa gobe wala Allah zamu sanar da karfe nawa ne da kuma sunan gidan talabijin din insha Allah ta'ala wassalamu alaikum to Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam dama shi da sanar da kuma Allah ya sanar insha Allah
na'am
bakin karatu da ran na rana
na'am
dai don amana insha Allah da rana zuwa
okay ta to bar mu sanar yawa to sannan Allah rama kun san bayan yana ja mana baki a nan saboda tawadu'u da kankan da kai to kuma shi ma babban malamin tafsiri ne yana yi a darul ilmi saboda haka ana gayyatar jama'a da daddare ake wannan tafsiri daga karfe nawa 9 zuwa 10 na dare saboda haka muna buƙatar bayan Allah su halatta domin samun fawaid Allah ya saka masa da alheri والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته